Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
To Ibrahim, a yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rashin saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aikawa Ukraine da makamai. Duk da kiran da shugaban Amurka Joe Biden yayi ga kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da su dauki kwararan matakai akan yakin Ukraine, an kammala wani taron koli tsakanin Amurka da kungiyar kasashen ASEAN ba tare da yin tirda mamayar da rashin ta yi wa Ukraine ba. Kafofin yaɗa labaran Siriya sun faɗa cewa wasu makamai masu lanzami na Isra'ila sun auna tsakiyar Siriya a jiya Juma'a inda suka kashe mutane biyar.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa an kafa dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 24 a sakkwatan Najeriya.
Bisa ga abin da ya faru ranar Alhamis a kolejin koyarwa ta malamai kashewar shagari da ke cikin birnin Sokoto da kuma abin da yake faruwa a halin yanzu daga safiyar yau Asabar zuwa yanzu a cikin birnin Sokoto.
Za kuma a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ita fa tana ganin sukurkucewar matakan tsaro a Najeriya ka iya illa ga shirin zabe mai zuwa, kuma har an shiga tsokaci.
A yanzu mota ma ba ta iya wucewa, kafa ma ba ka iya wucewa, mushe kayan zaɓe za su iya wucewa su dawo. Don ka kalli wasu wuraren ko a gama fitar da su daga hannun ta'adda ba.
Za a ji ƙarin haske kan jawabin fadar shugaban Najeriya game da kisar ɗalibar da aka yi a Sokoto bisa zargin saƙo kamar kowane yammacin ranar Asabar. Yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Babu Yakubu Makeri kan gabatar. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rashin saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aikawa Ukraine da makamai, da tunkarar abin da ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. Bayan ganawarsu a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Weissenhaus a yankin tekun Baltic, manyan jami'an diplomasiya daga Birtaniya, Canada, Jamus, Faransa, Italiya, Japan, Amurka da Tarayyar Turai sun ɗauki alƙawarin ci gaba da bada taimakon soji da tsaro ga Ukraine tsawon lokacin da ya dace. Har ila yau za su kuma tunkari abin da suka kira bayanan ƙarya da Rasha ke yadawa da nufin ɗorawa ƙasashen yammaci laifin matsalar samar da abinci a faɗin duniya sakamakon takunkumin karya tattalin arziki da aka ƙaƙabawa Rashar. Kana su roƙi China da kada ta taimaka wa Moscow, a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa. Duk da kiran da shugaban Amurka Joe Biden yayi ga kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da su ɗauki kwararan matakai akan yakin Ukraine, an kammala taron koli na musamman tsakanin Amurka da kungiyar kasashen ASEAN a jiya Juma'a ba tare da yin tirda mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ba, wata alama da ke nuna sarƙaƙiyar siyasar yankin a yayin da gwamnatin ke neman faɗaɗa haɗin gwiwar maidawa Moscow martani. Game da Ukraine, ga dukkan kasashe, muna ci gaba da tabbatar da mutunta ɗiyaucin ƙasa, 'yancin siyasa da kuma martabar yanki, a cewar wata sanarwar taron. Sannan kuma ta ƙara da yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen yakin da kuma bin dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya dai ta kauce wa sukar shugaban Rasha Vladimir Putin a fili. Ƙungiyar ta ASEAN na aiki ne bisa ga wata yarjejeniya, kuma ra'ayoyi game da yakin Ukraine sun bambanta a tsakanin ƙungiyar, wacce ta haɗa da ƙasashe masu dangantakar tattalin arziki da harkokin soja mai ƙarfi da Moscow. Kamar Myanmar, Vietnam, Laos da Singapore, ƙasa ɗaya ta ƙa ƙungiyar da ta sanya wa Rasha takunkumi saboda mamayar Ukraine. Sauran ƙasashe irin su Indonesia, Malaysia da Thailand sun nemi zama 'yan babu ruwanmu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal ya kafa dokar hana fita biyo bayan wata tarzoma a yau, wadda ke da nasaba da zargin sabo da ake ma wata daliba wadda tuni aka kashe ta. Ga jawabin gwamnati Tambuwal da wakilin a Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana.
Yan uwana al'ummar jihar Sokoto, bisa ga abin da ya faru ranar Alhamis a kolejin koyarwa ta malamai ta shosha gari da ke cikin birnin Sokoto, da kuma abin da yake faruwa a halin yanzu daga safiyar yau Asabar zuwa yanzu a cikin birnin Sokoto, bisa ga dama da tsarin mulki ya bani a kashi na 176 karamin kashi cikin baka na biyu da kuma kashi na 1 da na 4 na dokar kawo zaman lafiya ta kasa, da kashi na 15 na inganta doka da zaman lafiya a cikin jihar Sokoto. Na ba da umarnin sa dokar ta baci a cikin birnin Sokoto saboda ai kokarin kawo zaman lafiya da kwanci hankali bisa ga tsarumar da muka ga tana afkuwa a cikin wannan birni yanzu. Ina kira ga al'umma jihar Sokoto da ba da haɗin kai da ganin cewa an samu zaman lafiya a cikin wannan yanayin da muka samu kanmu, kuma mu kasance waɗanda za su bi doka da oda don samun zaman lafiya. Zaman lafiya yana gaba da komai, kuma gwamnati tana iyakacin kokarinta na ganin cewa an yi abin da ya kamata insha Allah. Muna roƙon Allah mai rahama mai jinƙai ya kawo mana zaman lafiya a cikin wannan jiha tamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal a jawabinsa na kafa dokar hana fita. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Kafofin yaɗa labaran Siriya sun faɗi cewa wasu makamai masu linzami na Isra'ila sun auna tsakiyar Siriya a jiya Juma'a, inda suka kashe mutane biyar ciki har da farar hula ɗaya tare da haddasa gobara a gonakin yankin. Kamfanin dillancin labaran Sana ya ce an harba makaman ne daga garin Masyaf da ke yankin Hama. Ya ƙara da cewa na'urorin kariyar makaman Siriya na sama sun daƙile wasu da yawa. An ambaci wani jami'in soji da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa mutane biyar ne suka mutu ciki har da farar hula ɗaya, sannan wasu su bakwai kuma suka jikkata. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke sa ido a Siriya, wadda shalkwatar take Birtaniya, ta ce jiragen saman Isra'ila sun harba makamai masu linzami aƙalla guda 8 da suka dira a kan wata cibiyar ajiye makamai da wuraren da mayaƙan Iran suke a yankin Masyaf, abinda ya haddasa gobara a wurare da yawa. Ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya suna garzayawa zuwa yankin. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce kala ba akan haran, wanda kungiyar Observatory ta ce shi ne na 12 da Isra'ila ta kai a yankin Siriya tun farkon wannan shekarar. A Najeriya, rahotanni na nuna cewa tsohon shugaban kasar Dr. Goodluck Jonathan yana nan a jam'iyyar PDP bai sauya sheka ba, bayan da wasu rahotanni suka nuna cewa ya koma jam'iyyar APC a jiharsa ta haihuwa, wato Bayelsa. Gwamnatin jihar ta Bayelsa ta maida martani game da batun. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A baya-bayan nan ne dai jaridar Daily Trust ta Najeriya ta ruwaito cewa tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya, Dr. Goodluck Ebele Jonathan, ya yanki katin zama ɗan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Obia. musamman a mazabarsa dake Otoke. Dangane da haka ne ya sa na tuntubi commissioner ma'aikatar watsa labarai na jihar ta Bayelsa Honorable Ayiba Duba kuma ga abin da yake cewa
confirmation to we don't respond to rumors for now there is nothing from us still a rumor
yana cewa ne zuwa yanzu gwamnatin jihar Bayelsa ba ta da wani labari mai kama da haka kan cewar tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya koma jam'iyyar APC ina tabbatar maka da cewa bai bar jam'iyyar PDP ba a yanzu yana cikin jam'iyyar ta PDP a jihar Bayelsa Shugaba Goodluck Jonathan dai tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya ne saboda haka ba zai bar jam'iyyar da ta kai shi ga shugabanci ba na tambayi Honorable Ayuba Duba ko shugaba Jonathan yana nan daren a cikin jam'iyyar sa ta PDP sai ya ce
that is not coming from me because it's
iya sanin mu na gwamnatin jihar Bayelsa tsohon shugaba Goodluck Jonathan yana nan a cikin jam'iyyar PDP kuma wannan tambayar ba ni ya kamata na amsa ta ba domin ba ni ne nake magana da yawun shugaba Jonathan ba amma dai a hukumance a jihar ta Bayelsa Jonathan yana nan a cikin jam'iyyar PDP haka kuma na tuntubi wani Daniel Orofa dake zaman shugabar mazaba a yankin Otoke yana cewa ne mu a mazabar Otoke mazabar shugaba Goodluck Jonathan a jihar ta Bayelsa muna tabbatar muku da cewa shugaba Goodluck Jonathan yana nan a cikin jam'iyyar PDP bai koma jam'iyyar APC ba masu sharhi akan al'amuran siyasa tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa Dr. MM Lawal malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto kuma mai sharhi akan harkokin siyasa
siyasar mu ba siyasa ne da aka gina shi kan akida ko kuma kan kudarci na jama'a ba mutane ne kawai daidaiku wanda suka samu shugabanci a da suke ta tafiyar da al'amuran siyasa so bai baka mamaki in aka ce yau Jonathan yana ya dawo APC ko kuma wani shi ya bar APC ya dawo PDP duk dai buruce-burucen ƴan siyasan mu ne da abin da bai yi wa a ƙasar nan
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda hukumar zabe INEC ta ce matsalar tsaro na barazana ga shirin zaben kasar Hassan Mai na kaina gare ka
the general security situation in the country and its impact
shugaban hukumar zabe ta Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke kokawa dangane da matsalar tsaro da kuma yadda za ta shafi zabubbuka masu zuwa wannan babban abin damuwa ne ga hukumar amma duk da haka muna da kwarin gwiwar cewa a cikin watanni taran da suka rage kafin gudanar da zaben shekara ta 2023 akwai isasshen lokacin tunkarar kalubalen tsaron don ganin an gudanar da zaben cikin salama a ko'ina cikin wannan kasa tuni da jadawalin yadda za a yi zaben ya fito a don haka bai kamata sai ya rage saura watanni kadan a yi zaben ba a zo ana indar neman karin lokaci a bangaren sa mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro manjo general Babagana Mangulo ya umarci jami'an tsaro da su sa ido kan take-taken wasu ƴan siyasa na san kawo cikas ga zaben mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaron wanda Sanusi Galadima ya wakilce shi ya nuna damuwa kan karuwar zaman rashin tabbas da ke biyo bayan zaɓukan fidda gwani da matashin hankalin da ke yin barazana wurin rarraba kayayyakin zaɓe a zaɓukan jihohin Ekiti da Osun kuma babban abin damuwar ma a nan shi ne aniyar wasu manyan mutane da ƙungiyoyi da ke sanyin kafar ungulu a sha'anin tsaron ƙasa a don haka an baiwa jami'an tsaro umarnin sa ido don sa kafar wando ɗaya da duk wanda ke son ja da gwamnati To ko ta wace fuska kwararru ke kallon waɗannan ababe? Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, babban malamin kimiyyar siyasa ne.
Wannan magana da shi shugaban hukumar zaɓe ce gaskiya ce. Harkar tsaro dai ƙara taɓarɓarewa yake yi kuma shiga matsala ake ƙara yi. Yanzu ka kalli ƙasashen arewa hususu da a yanzu mota ma ba ta iya wucewa, kafa ma ba ka iya wucewa, dushe kayan zaɓe za su iya wucewa su dawo. Don ka kalli wasu wuraren ba a gama fitar da su daga hannun ta'adda ba a arewa maso gabas, labarin zai zama ɗaya. A inda ake yin ta'addanci na kudu maso gabas a wurin ƴan IPOP ɗinnan, to musamman iya zai iya tasowa ƙasashen Yarbawa ba, musamman idan taurarin su watakila ba su samu damar takara inda suke son su yi takara ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, to har yanzu muna Najeriya, inda mai magana a madadin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya yi ƙarin haske kan jawabin shugaban ƙasa game da kisar ɗalibar da aka yi a Sokoto da kuma abin da ya biyo baya a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kamar haka.
Abu ne na bakin ciki da kuma ya jawo damuwa ga shugaban ƙasa daga dukkan al'ummomin ƙasar nan, kuma wanda ya fi damuwa ciki shi ne shi musulmi duk duniya inda suke suna buƙata, kuma an san su da suna neman girmama nabawa. Wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba, har annabi Isa alaihi salam wanda shi ne shugaban kiristoci. Idan kuma aka ta faru, malamai da ita kanta doka a Najeriya buƙatar da take da shi shi ne kai da abin ya yi maka ciwo ya dame ka, kada ka ɗauko hukunci a hannunka, a bar hukuma ta bi haƙƙi na al'umma akan kece raini ko barna da kake ganin an yi wa addini ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya faru akan ita wannan gawar Allah.
Saboda haka yanzu me gwamnati take yi ko za ta yi?
Na farko dai hukumomi a can jihar Sokoto sun kaddamar da bincike, mu muna fata wannan zai bayyana shi me ya faru kafin wannan mutuna ta tashi, me kuma ya faru a cikin yayin da ake mutuna, me kuma ya faru bayan wannan tashi hankali da aka samu. Banda haka shugaban ƙasa kira yake ga shugabannin addini da sarakuna da masu mulki cewa tausasa zukatan mutane a ba su haƙuri.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fargontin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Lawal Hassan, wani malamin addinin Islama a Abuja, domin in ji matsayin addinin Islama akan wannan lalurar da ta faru a Sokoto, inda yake cewa
wato addinin musulunci yana karantar da zaman lafiya. A shari'a na musulunci wanda ya taba mutuncin annabi ko ya zagi annabi ana yanke masa hukunci kisa kai tsaye koda ba musulmi bane, kuma ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi daga cikin annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salam da sauran annaba, ko wani addini ne Allah bai yarda ka zage shi ba koda addinin nan ba na musulunci bane. Allah ya faɗi a cikin alqur'ani wala tasubul ladina yad'una min dunillah, kada ka zagi waɗanda suke bauta wani ba Allah ba, domin in ka zage su su kuma da su zagi Allah, don haka kai ka jawo zagi wa Allah. Kowa ya mutunta addinin dan uwansa kamar yadda ya kamata, kowa ya mutunta iyayen wani don su zauna lafiya.
Shin akwai hurumi na mutum ya tsara kisa ko kuwa sai doka ta bincika ita za ta yanke hukunci?
A musulunci daman bai ba da daman mutane su ɗauki hukunci a hannunsu ba, ko min girman laifi ana kaiwa kotu ne alkali shi yake yanke hukunci akan wanda ya laifi, domin zai yi bincike shin abun nan wanda ya yi aikin nan ma yana da hankali ko bai da hankali, don haka ba a yin hukunci ba tare da bincike ba.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba batun janye aiki da kungiyar dillalan mai ta Najeriya ta IBMA ta yi, wanda ta ce madamar gwamnatin Najeriya ba ta biya haƙoƙin mambobinta ba, to za a ci gaba da fuskantar layin man fetur a ƙasar. A hirarsa da wakiliyanmu Halima Abdulra'uf, Shugaban kungiyar dalalan man fetur reshen arewacin kasar Bashir Ahmed dan Malam yayi bayani akan hakokin su da ya kamata gwamnatin Najeriya ta biya su a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar dogayen layi a gidajen mai a kasar. Don ranar Juma'a makon da ya gabata ne aka fara fuskantar dogayen layin mai a birnin tarayya Abuja da ma wasu manyan biranen kasar. Gadai hirar tasu.
To, halin da muke ciki gyara muke nema ba barna ba. Allah hakika mun tsinci kanmu a cikin wani bala'i, wata masifa wadda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yasa na faɗa haka, mutane ne muna da alƙawari da gwamnati, akwai kuɗaɗen da muke tara wanda kuɗin nan ba na gwamnati bane, kuɗi ne wanda muke bayarwa na contribution. Duk litar man da za a siya mukan sa naira 7 da sule 5. To wannan kuɗin ana tattara su da mutumin da yake shaga mu, da mutumin da yake cikin ababa, da wanda yake Ilela, wanda yake danka ma, da wanda yake abakallaki, kowa yana biya. Ana tattara wannan kuɗin ne sai a ba mutanen da suka dauko suka yi bridging, musamman mutanen arewa da bangaren Inyamurai. Dan na faɗa haka saboda rambunan nan da suke Najeriya muna da shi a Warri, Calabar, Fatakot, Lagos. Amma mutanen Lagos sai dai a ce a biya su NTA. Amma mutumin da zai dauko mai daga Lagos ya kai Gamborin Gala, ko ya kai Ilela, ko ya kai ƙauyen Mukunya, kaga kilomita 1000 da wani abu ne. Shi yasa aka yi wannan hukuma ake tattara nan kuɗaɗen dan equalizing din go'ina a sha mai ciki lafiya waje lafiya. Wannan hukumar da aka zo a da ta ce Petroleum Equalization Fund, amma aka haɗe ta da ita da PPRA da DPR sai ta zama hukumar da ake kira da Ministry of Regulatory and Authority. Saboda haka sai ta zama hukuma ce wadda take kula da albarkacin man fetur wanda da ya fito doron ƙasa har ya zuwa a sarrafa shi ya gama har ya zama ba shi da amfani. To wannan hukuma Allah da ikonsa muna tara kuɗaɗenmu yanzu hannun kai wajen wata takwas tun da aka kafa wannan hukuma su bi aka yi payment. Kuma mutanenmu da wannan kuɗin da suke ɗaukowa suke biyan kuɗin diesel. Kowa ya san yadda diesel yake a Najeriya, a duniya ma baki ɗaya ba, ba ma Najeriya ba. To wannan matsalar da ta hanku yau da gobe muna ta tara kuɗaɗen nan gashi ba a biya, sai mutane kowa ya gaji. Duk wanda zai ya dawo saboda ciko yake yi sai kaga idan kana da jarin miliyan 100 kanka ankara sai kaga bai wuce miliyan 10 ba. Duk ka tattara wannan kuɗin ka kai wa wannan hukuma. So rashin biya sai ya kawo muka kira ga gwamnati cewa wannan matsalar da ake ta gani ta dogayen layuka a Abuja da wasu gurare ba wani abu ne ya haifar da wannan matsala. Wannan hukumar ce wadda ba ta motsa, ba ta ba mu haƙoƙinmu na transportation wanda muke ɗauko wannan kayan, kuma ba za a daina ganin wannan layukan ba ma damu ba a biya mu waɗannan kuɗaɗen ba. Yajin aiki muka yi ba, amma menene kowa muna ɗan season services ɗinmu. Yau da gobe a ga halin wasa, ko ya ka motsa kaje ka dawo, ko ɗan kasuwa ne muna yi don mu ci riba. Kuma kullum abinda muke faɗi alhamdulillahi, idan ka cire gwamnatin tarayya ba wanda ya kai mu yawan ɗaukan ma'aikata. Gidan mai ɗaya da muka riƙewa gwamnati da jama'a gari, idan yau wannan gidan mai ya zanto mun saki waɗannan mutanen suka ɗauki makamai, ba fata muke yi ba, ba arewacin Najeriya ba, kai Afirka ma gaba ɗaya, amma da su da iyalansu da kowa da kowa muka tattara su muka riƙe su. Amma abinda yana neman ya gagara, shi yasa muka fito kai wannan kira. Muna so gwamnati ta yi intervene a cikin wannan abun, a tabbata cewa an zo an biya mu haƙoƙin nan namu, dama kuɗin mu ne, a ba mu ci gaba da harkoki na wannan man fetur da muke ɗaukowa daga wuraren da ake saukewa rumbunan nan.
Na'am. To shin me yasa tun farko ba ku ɗauki matakan da ya kamata ba, kuka bari tsawon watanni 9 sai da abin ya kusa gagara?
To kin san mu ƴan kasuwa ne, mutane ne wanda mu kullun sa rai muke yi. Muna ɗauka cewa ai an yi sabon abu, yau ne gobe ne jibi ne, amma abin nan ya zanto yanzu ba yau ba gobe, shi yasa har tura ta kai bango. Kuma yanda su ƴan mai suke, Allah ya musu albarka, suna da juriya, suna da haƙuri a bisa kan abin da suka sa a gaba. Wannan haƙurin ne ya janyo mana aka tara waɗannan maƙudan kuɗin. Kuma mutane za su yi mamaki wannan maƙudan kuɗin da muke faɗi. A kullum a Najeriya, a yanda kiyasi ya nuna, ana shan mai lita miliyan 65. To ka ɗauki naira 7 da sule biyar ɗin ka buga ta a rana nawa ce? Sai wani ya ce wai kuɗin ya yi yawa. A'a, abu ne wanda yake kullum idan ka tafi titin Ngoku, misali yanzu a Abuja, ka tafi iya Port Harcourt and za ka ga motoci suna kaiwa suna dawowa. In ka tafi hanyar Kubwa, in ka tafi hanyar Nike, haka idan ka je Kano BUK Road, haka idan ka je Maiduguri, haka idan ka je Lagos, mai shi kamar iska ne. Wannan abun zai iya yiwuwa ga mai hankali wanda ya lura yanda ake amfani da man fetur. Kuma kamar yanda muke faɗi, wannan diesel ba muke zubawa motocin nan namu, da mota za ka zubata ta 300 ta je ta dawo yanzu ka ba ta kusan miliyan 1 da wani abu ta je ta dawo kaga abu ya kara ninkawa saboda haka muke ta koke koke tana fatan gwamnati da hukumar NNPC sun ma muna kira gare su su shiga wannan al'amarin domin a fitar da mutane al'ummar Najeriya daga cikin wannan matsala
bayan wannan gargadi da kai musu na cewa za a ci gaba da fuskantar dogayen layuka a gidajen mai a Najeriya shin akwai wani mataki da gwamnati ta dauka
to alhamdulillahi hukumar NNPC tunda ita ce sha duka komai ita ake dorawa nan da nan sakamakon haka GMD da MD da sauran makarnaban management suka kirawo sun nuna cewa su ma suna iya nasu kokarin kuma hakkin da yake kansu wanda za su tura wannan hukuma sun iya kokarin su suna tura kuma sun gaya mana cewa akwai lokutan da su wannan kudaden da muke tarawa wanda yake tuwa daga hannun NNPC baya wuce wani lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma alhamdulillah mun gamsu da maganganun su kuma insha Allah mun musu alƙawarin cewa da zarar an fara biyan mutane to wannan dogayen layukan in Allah ya dade na ganin su a cikin garin Abuja da sauran gurare
to madalla anan kuma zamu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilin mu Halima Abdurra'uf da shugaban kungiyar dillalan fetur a Najeriya Bashir Ahmed dan Malam da sauran ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaishe ka ga dan kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace VOA Hausa, dan Allah ku isar mana da sako ga shugaba Muhammadu Buhari akan cewa idan ya tashi mai gurbin ministocin da suka ajiye aiki domin shiga takara a zaben shekarar 2023, to ya kamata ya dauki matasa 'yan shekara 35 zuwa ƙasa. Domin gaskiya an mayar da rukunin waɗannan matasa 'yan kallo a gwamnatin tasa. Bayan kuma daga ran su aka tuka tuwon gwamnatin amma kuma an bar su suna kwana da yunwa wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ya Allah a zaben shekarar 2023 ka zaba mana shugaba na gari kar ka bari mutunan da ba kishin kasar ne a gaban sa ba ya hau kujerar shugabanci koda ta kansila ce sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Alhaji Haruna baban yayatar masuwa Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yin layan zana da wasu makudan kudade suka yi a Baitul Malam Asusun kasar Niger hakan abin jimami ne da fatan hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa game da wawurar dukiyar jama'a za su gaggauta gano inda kudaden suka karkata a kuma mai da su inda ya dace kamar yadda wasu kungiyoyin farar hula a Niger suka koka akan bacewar kudaden Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau take ranar iyaye mata ta duniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Zan yi amfani da wannan dama in yi jinjina da yabo ga iyayen mu mata akan yadda suke kula da gida da ba yara tarbiyya ta gari. Bayan mai gida ya bar gida ya je neman abinci da iyali za su ci.
To masu sauraro sai a manan aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da labaran duniya a takaice ba yanzu dai haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyar mu ta yanzu Nashwan Kale Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.